Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niyyar muryar arewa za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 17 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji cewa ƴan Shi'a sun yi zanga-zangar neman a saki jagoransu.
Kuma muna kira da gwamnatin tarayya ba da sharadi ba ta tafi shugabanmu Sheikh Zazzaki da matarsa Malama Zinatuddin da sauran ƴan uwa da aka tsare.
Za kuma aji cewa Malam Nuhuru Badu ya goyi bayan Ibrahim Magu.
Na farko dai na yarda Ibrahim Magu yana aiki tsakanin sa da Allah, yana da gaskiya, na yi aiki da shi, na san shi kwarai. Na biyu kuma ko kaki gaskiya ka san yanzu tsakani da Allah ana yin yaki da cin hanci da rasha.
Kuma kamar kowace ranar Alhamis, Usman Kabara na tafi da shirin sa na da kasa ba kasawa ba, Baba kuma Kiri na tafi da sharhin jaridun Ghana. Muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma cikakkun labaran. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar Saliyo, Sanin Saigal, ya faɗa a jiya Laraba cewa baya tsammanin masu aikin ceto za su gano wasu da rai bayan mummunar kwararowar laka a Freetown, babban birnin ƙasar ta Saliyo da ta kashe fiye da mutane 300. Mr. Saigal ya faɗa wa Sky News cewa ya yi imanin nan ba da jimawa ba za a daina gudanar da ayyukan ceto a yayin da fatar samun wasu da rai ke dakushewa. Yace yana da muhimmanci a gano gawawwakin waɗanda suka mutu, haka kuma yana da muhimmanci a taimakawa waɗanda suka tsira. Mr. Saigal yace Majalisar Dinkin Duniya tana aiki kafada da gwamnatin Saliyo domin kare dubban mutanen da suka rasa muhallinsu ko kuma kwararowar laka ta musu barna.
Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da shan caccaka saboda ikirari ko kuma furucin da ya yi cewa da kungiyar masu ra'ayin fifi ta jarfata da kuma bangaren da ya yi zanga-zangar nuna amincewa da wannan mataki za a dora wa laifin mummunar tarzomar da ta barke a garin Charlottesville na jihar Virginia a makon jiya. A jiya Laraba ne kuma shugaban na Amurka ya bada sanarwar cewa ya rushe kwamitocin bada shawara akan harkokin kasuwanci da ya kafa bayan da manyan shugabannin kamfanonin da ke cikin waɗannan kwamitocin aƙalla guda 7 suka bada sanarwar cewa za su yi murabus daga kwamitocin saboda furucin da ya yi. Ta wani gefen kuma mutane da yawan gaske ɗauke da kendir suka cika titunan cikin garin Charlottesville na jihar Virginia jiya Laraba da dare suna waƙe-waƙe domin tunawa da Heather Mayer, matar nan da aka kashe a lokacin da wani mai goyon bayan masu ra'ayin Nazi ya banke ta da motarsa a ranar Asabar da ta shige. Tunda farko dai da ƴan uwa da wasu mutane ne suka taru a jiya Laraba domin yi wa Heather addu'a, ita wannan mace ƴar shekaru 32 da haihuwa wadda ke zaune a garin Charlottesville tana ɗaya daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka taru don yin zanga-zanga a ranar Asabar.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba, Amurka da ƙasar Mexico da kuma Canada suka fara yin wani taron yi wa yarjejeniyar harkokin cinikayya da ake cewa NAFTA a taƙaice kuskurima, a yayin da wakilin Amurka Robert Lighthizer ke buƙatar sai lalle a yi kuskurima da za ta rage giɓin harkokin cinikayyar Amurka da kuma ƙara amfani da kayayyakin harhaɗa motoci da aka ƙirƙiro ko kuma aka sarrafa a Amurka ta Arewa. Wannan yarjejeniyar da aka kula a 1994 ita shugaba Donald Trump ya baiwa fifiko a lokacin yaƙin neman zaɓe, yana mai faɗin cewa ita ce yarjejeniyar mafi muni da aka kula a tarihi wadda ta sa Amurka samun gibin harkokin kasuwanci tsakanin ta da kasar Mexico. Mr. Lightsa yace tilas ne masu gudanar da wannan taro su tabbata sun dauki wani matakin ganin cewa ba a ci gaba da samun wannan gibi ba.
Kasar Iraki tana buƙatar taimakon ƙasashen duniya domin tara shedu akan kungiyar ISIS domin yuwar tuhumar ta da aikata laifuka akan mutane. Ministan harkokin wajen Iraki Ibrahim Al-Ja'far ya aika babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wasiƙa yana neman taimakon masana na ƙasa da ƙasa domin tuhumar kungiyar ISIS da laifi. Al-Ja'far ya ce kasar Burtaniya tana aiki tare da kasarsa domin gabatar wa kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya wani kuduri da zai tanaji a fara gudanar da bincike akan kungiyar mai ra'ayin riƙau. Wata lauyar kare haƙƙin jama'a Amal Coloni wadda take auren sanannen ɗan wasan kwaikwayon nan George Coloni wadda kuma ita ce ke kare 'yan ƙasar Iraki waɗanda suka ɗanɗana a hannun ƙungiyar ISIS ta yi kira ga ƙasar ta Iraki da ta bari masu bincike na ƙasa da ƙasa su je Iraki ɗin domin gudanar da bincike. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, kungiyar 'yan shi'a a Najeriya ta yi zanga-zanga a Kaduna tana neman a sako jagoran ta Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki Isa Lawal Ikara gare ka.
Wasu mabiya shi'a kenan a yayin wata zanga-zanga daga jihohi daban-daban a arewacin Najeriya da ta gudana a garin Kaduna. Lokacin da suke nana ta bukatar su ta ganin an sako Sheikh Zazzakin da ke shugabancin ita wannan kungiya. Wannan dai shine karo na biyu da mabiya shi'ar da ke mubaya'a ga Sheikh Ibrahim Zazzaki ke tara taron mabiya daga sassa daban-daban a garin Kaduna da niyyar ganin an dawo da shugabansu Sheikh Ibrahim Zazzaki. Malam Nu Talatar mafara daga jihar Zamfara shi ya magana da yawun waɗanda suka yi wannan zanga-zanga a garin Kaduna.
Mun fito ne domin nuna rashin yardanmu ga abin da gwamnatin tarayya da sun jagorancin Buhari suka aikata na kinzan umarnin kotu da sakin jagoranmu Sheikh Ibrahim Yakubu Al-Zazzaki. Saboda haka mun fito ne domin mu nuna rashin yardanmu kuma muna kira da gwamnatin tarayya ba da sharadi ba ta tafi shugabanmu Sheikh Zazzaki da matarsa Malamatin Zinatu Din da sauran ƴan uwa da aka tsare. Kuma zaluncin da ake mana na gida wurarenmu a Zaria ba tare da haƙƙi ba. Muna da matakai ɗaya bayan ɗaya. Wannan yana ɗaya daga cikin matakan da muka ɗauka akan wannan al'amari da yake faruwa. Kuma da ikon Allah za mu yi nasara.
Wasu daga cikin jihohin arewacin Najeriya da mabiya shi'ar suka zo garin Kaduna domin wannan zanga-zanga dai sun haɗa da jihohin Kano, Jigawa, Niger, Bauchi, Zamfara da kuma jihar Kaduna. Idan dai ba amanta ba rikicin da aka samu tsakanin mabiya masaba shi'a da kuma sojoji a garin Zariya ne ya jawo haramta harkokin wannan kungiya a jihar Kaduna, inda bayan wani bincike gwamnatin jihar Kaduna ta fitar da sakamakon wani rahotanta a wata irin wannan a shekarar bara.
An ba ma gwamnati shawara ta mai da kungiya haramtacciya, to ita wannan kwamitin kuma ta yarda da wannan shawarwarin. Wani abu kuma wanda ke kunshi a cikin wannan abin shine daga wannan lokacin gwamnatin jihar Kaduna ba za ta sake lamunci duk wasu abubuwa na addini wanda ba zai kawo zaman lafiya a jiha baki daya ba.
Babban mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna kenan lokacin da yake karanto sakamakon rahoton binciken da gwamnatin jihar Kaduna ta yi a shekarar bara. Kokarin jin ta bakin rindunar 'yan sandan jihar Kaduna game da wannan zanga-zanga dai ya ci tura. Saboda an ce mai magana da yawun rindunar 'yan sandan jihar Kaduna ya yi tafiya shi kuma wanda ya ba wa riko ya tafi hutu.
Dole ne sakin malamsa maka kalar ya ce kun fada ku san malam. Zazzakin mu ne general, dole ne sakin malam.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To Allah shi kyauta a kuma gaida na Ikara. Kafin mu ci gaba sai a dan saurari wannan.
Allahu Allah ga tambareya. Allahu jalla ga tambareya. Najeriya ce ce ga tambareya. Najeriya ce ma ga tambareya. Ya shehu
sai mutu ya bar wasiya har sai Abubakar sai bai bar wasiya da awolo ma ya bar wasiya da kuma ma ya bar wasiya general Abbas ya bar wasiya general Murtala ma ya bar wasiya ai sun ce su biliyan furke amana kuma sun ce wa kowa ya rike amana da tarihin duniya
haka yake to bari mu kuma mu kada babban birnin tarihin Najeriya Abuja inda tsohon shugaban hukumar EFCC Nuhu Rubadu ya bayyana goyen bayan sa ga Ibrahim Magu
tsohon shugaban hukumar da yake da cin hanci ta Najeriya EFCC Malam Nuhu Rubadu ya ce ba wata hujja ta adalci ga nuna kinjinin aikin Ibrahim Magu a matsayin jagoran hukumar da yake da almundana Rubadu da ke magana a taron kungiyar matasa masu kamfen din yaki da cin hanci ko bin basin duk kudin da gwamnatoci ke kashewa wato I follow the money a turanci ya nuna gamsuwa ga aikin Magu da cewa mutum ne mai kwazo gaskiya da rikon amana Rubadu ya ce ci gaba da aikin Magu a hukumar EFCC alheri ne ga Najeriya da aka yi kira ga majalisar dattawa ta saki tunani kan wannan batun
na farko din na yarda akan cewa Ibrahim Magu yana aiki tsakanin sa da Allah yana da gaskiya na yi aiki da shi na san shi kwarai na biyu kuma ko kaya kaki gaskiya ka san yanzu da tsakani da Allah ana yin yaki da cin hanci da rashawa menene yaki da cin hanci da rashawa satan da aka yi ana dawo da kudi a yau dinnan kowani lokaci dan ka tashi kaji yau an gane biliyan haka an bi haka kana gani mutane ana kai su kotu wannan EFCC ta yi nata aiki idan an ka yi bincike za a kama ne a kai kotu sauran kuma aikin kotu ne to ni a fahimta na a yau dinnan wallahi tsakani da Allah nake fada gwamnatin nan na General Buhari yana kokari suna kokari a yin yaki da cin hanci da rashawa kuma irin mutane kamar su Magu sun sadakar da ransu suna yin wannan aiki tsakani da Allah abin da yake faruwa yanzu a ce mutane sun tashi a ce a'a duk abin da yake yi nan bai yadda ba a cire shi jama'a ya kamata a sake dubawa wannan akan me menene yayi fi sabilillah a tausaya talakawan kasar nan mana su mutanen majalisa wanda suka yi wannan aiki akwai mutanen kirki a cikin su akwai mutane masu tsoron Allah a cikin su akwai wanda ba sa so su ga abu acca an ji abun da ba kyau ya faru a kasar nan ba za su dauki kansu da kansu su ce yau ana ka gane wa talakawa dukiyar su a ce ana so a hana wannan aiki akwai kuskure a wannan abu ina roƙon su don Allah a sake duba irin wannan abu
shugaban kungiyar matashi Hamzat Lawan ya ce kamfen din su kankara da dukkan yankunan birane da karkaran Najeriya dan karfafa mutane gwiwa su rika tambaya kan haƙƙin su
ownership to add their voices and ensure that public funds both national and international for Nigeria are well utilized.
Muna son yan kasa su shiga wannan lamari su sanya bakin su dan tabbatar da kudin al'umma na Najeriya daga ciki da waje ana amfani da su yadda ya dace ba tare da barin yan babake re su cika ransu ba babbaka ba. Kungiyar ta I follow the money a taron Maroko bara ta ci kyautar Mo Ibrahim ta dala 100,000 dan yadda ta yi zarra Afirka ga yayata muradu masu daurewa. Wato sustainable development. Nasura da Malika ya madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida El Hikaya, yanzu kuma bari mu koma gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama
Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar a wannan mako na shirin na kasa ba kasawa ba zamu bi ɗaya daga cikin wakilanmu na jamhuriyar Niger ne wato Tamar Abari inda ta tattauna da wani bawan Allah Abdu Musa wanda yake yana da bukata ta musamman ta rashin gani amma yana aiki da gidan radio a can jamhuriyar Niger sai a biyo mu cikin shirin na nakasa ba kasawa ba a ji yadda hirar ta su ta kasance
na farko na fara aiki a gidan radio amfani na yakan misalin wajen shekara 17 kuma Allah da iko shi sai na koma babbar radio ta gwamnati ta kasa da ake cewa Power Time musamman ana cikin jihar Damagaram akwai bangare wanda ake cewa radio jihar Damagaram to anan nake aiki a yanzu amma kuma dai da wannan ban bar rajin amfani ba tunda radio ce mai zaman kanta ina so ina dan kama wa munira da muka fara aikin da su kuma muka tashi tare da su musamman a radio amfani in ka dauki bangaren wajen wasan kwaikwayo kuma babban aiki na wanda nake da albashi na dindindin kuma anan babban ma'aikata ta magajin gari na da magaran tunda anan ina zaman kaman mataimaki na ne kula da bangaren wasannin motsa jiki da kuma al'adunmu na gargajiya dangantaka da haka ne ma za a nan radio da magaran na kirkiro ne shi wanda ake cewa al'adunmu gargajiyanmu domin mu bunƙasa al'adunmu ne da saboda su riga sun tabarbare mana yaran mu ne yanzu bin san su ba to shine kuma muke da tattauna a saman su domin yara ne yanzu su ma su gane su san menene al'adunmu su san muhimmancin al'adunmu su rike su kami koyi da al'adun wadansu dole duk inda kana so kasa su gaba kana so kasa a gane ko ta kasa ce miye amfanin ta miye ribata so sai mun kuma bisa al'adun namu don haka ne nake wannan shirin a can radion jihar da magaran a yanzu haka inda nake yi amma kamar da na ga miki babban aiki na shine kanan babban ma'aikata ta magajin garin da magaran inda muna tattauna bisa tare da matasa musamman a bangaren abin da ya shahi wasannin motsa jiki saboda kisan din kahin Allah sa a samu wannan na kasa ta rishin idanuwa a lokacin da yi balan kafa mana kwallon kafa nazo nayi kwallon kwando nayi kwallon raga nayi kokuwa to kuma yanzu Allah da iko shi sai ya zamanto da na samu wannan rishin idanuwa to sai na koma wannan bangaren musamman dan bunƙasa al'adunmu da gargajiyanmu amma da wannan zaka mun bar sha'anin wasannin motsa jiki ba tunda a yanzu zaka zancan da muke da ke ni ne nake jagorancin kungiya ta jihar da magaran ta wasan kwallon kwando ma'ana wanda turanci ake ce mata basketball
yaya ne kake ta hiyar da aikin naka ganin cewa kamar wasu in irin wannan na kasa ta same su sai su ga a ta kare musu kawai ba wani abu da za su amma kai gashi duka da harkar kwallon kafan da harkar aikin da harkar kamar wasan kwaikwayon duka kana yin su har ma da wasu sana'o'i haka naga kamar kana shiga kuna shiga dayu kuna wani waye kai a wasu kungiyoyi masu zaman kansu da sauransu ko kamar ya ne in mun bayani
eh kisa abin da ya shahi na kasa ni tun lokacin da na samu na kasar nan to sai naga a bai dace ba a ce dan mutum ya samu na kasa ko ta rishin idanuwa ko rishin kafuwa ko rishin hannu a ce ya zama na tunda babu abin da yake bata mana rai sai kai ci mana rai illa in ga mutane ga su nan sun zo suna bara dan kana da na kasa wannan ba hujja bace kuma alhali addinin mu ma bai ce ni bara ba tunda in duka sun kaskanci to wallahi ka shiga bara to shi yasa ni kuma na yunkuri ne cinan nan nace ba haka nan bane na kasa a zuciya take tunda yanzu idan kika dauki titina kina yawo ko cikin da muka ji cikin da nake zaki ga mutane ga sanan lahiya su lau kan mazan kan matan kan yan matan kan yaran lahiya su amma kuma yazo suna bara kenan wannan su ni su ne nake kira wanda suke da na kasa ta zuciya amma sai samu to to shine ni kuma ina gani to ya dace ni kuma in yunkura to fa lillahi alhamdulillah ne kura na shiga na hadisin da kisan akwai ta ayar doka da ta bada kan cewar anan kasar mu ta Niger idan kana da kasa kuma har Allah sa ka yi karatun boko wanda ni kuma na riga ni nayi in Allah sa kana da ɗan shahadinka to kana iya zuwa ka je ka aje takardunka kai tambaya a wurin gwamnati in ka aje takardunka wannan dokar akwai ta an yi ta dubu ta wannan bisake da suna Allah dokar ga sanan ta 12 ga watan Mars na shekara ta 2019 wanda ta bada 1,900,903 ma'ana min na san katarin trans wanda ta bada dama in je kana da wannan takardun to kai tambaya a nan wurin gwamnati to insha Allah za a dauke ka aiki na dindindin cikin kashi 100 muna da kashi 5 to shine ne amfani da wannan ayar dokan nan har Allah ya sa na zo nan babban ma'aikata ta magajin garin da magaran nake aiki bugu da ƙari kuma lokacin da ina gidan radio amfani kamun zo na babban ma'aikata ta magajin gari sai nayi nazari dan ni ba zan samu ni da kaina in yi takarru ba in yi komai in bude kungiya lokacin da yana zo na bude kungiya ta wata kaina kungiya ta wasan koko da kungiya kuma wanda nake kawo ma yara waka suna zuwa suna bada sakonni a sama shi tabbata kowane fanni ka dauka ki wallahi ya ne gargadi ne kiran mu jama'a ne dan sake hali su dauki na gari a yadda na banza kawo gudunmuwan mu ne domin ci gaban kasar mu ko ci gaban Afirka ko duniya gabaki daya to duka wannan sai na bugu da hudu kungiya ta wasan kwaikwayo kuma bugu da kai na hudu kungiya da take bada waka to daga haka ne ya zama to kuma a cikin kasar Niger babu inda bamu je ba babu inda ban je ba ta da kungiyar ta muna aiki wanda a yanzu haka kungiyar nan a kada kya samu kan maza kan mata mutum 17 wanda suke gargashi na muke aiki tare da su kuma cikin ikon Allah suke samu koyar dan kure ma da abun bakin salati ke su kungiyar ta shine kuma da nazamu na kuma he nace to kungiya da ce sama ta kungiyar suna kungiyar nazari tunda daga inda sunan nazarin ya fito lokacin nan da ni da akwai yayana wanda ake cewa mama muka zauna muka yi nazari da abukanmu da abukan shi muka ce to yayin tunda na zama haka kuma Allah ya sa shi wannan ma'abucin karatu ne na littafai ke nace mushi to yanzu ba haka fa wannan kai kana littafai da yawa abukan ka suna da nima akwai dan saura aurina ya kamata mu gama mu zo mu bude gida na librori wanda ake cewa na karatu wanda ake cewa bibliotheque
library
eh library to da muka bude library nan mai zaman kanta mutane suna zawa suna dan duba suna gani har Allah ya sa aka samu wani bature wanda yazo ya gani yace wani abun da ku daidai ne a duka cikin kasar Niger shi bai taba ga wanda ya library tashi mai zaman kanta ba yace gaskiya wannan abin da muka yi mai kyau ne zai kama mana kuma alhamdulillah ya kama mana muna nan muna taya kala har yake abin ya fara ƙarfi to shikenan ita ma library sai muka zo muka yi takarru muka mutu koyi muka samu ta kungiya amanna littafai daga nan ne muharin da kuma tahiyar taya sai ne yi samu tunani kuma hino do wannan kungiya ta wasan kwaiko da tawaka wanda ake cewa kungiyar nazari wanda kuma muka ba abin namu gibshin cewa matsayin wannan da turanci ana cewa canton ne pauvre savoir et art ma'ana in kai talakkari kana da ilimi to kana da babban makami to ke ji daga harin inda muka samu wannan kungiyar da muka tahi kuma a yanzu ka tahiya sai tahiya dangace da hadin gwiwa da ake yi na tsakanin da'ira da da'ira musamman tsakanin da'irar Benin da Magaram da kuma wata can da'ira take kasar Faransa da ake cewa Val de Mal kuma su ma da suka su gani suka yaba suka karo mana gudunmuwar littafai kuma yanzu ka nan gidan littafai in bana aiki a san babban gidan magajin gari ko a gidan samari da ƴan mata na ra'ayi al'adun to in ka je nan library nan zaka same ni kuma ne to ba za a zauna ba tunda zamani bawusha ya ce riga ne in ka sa shi shikenan ka huta dangace da haka nan kuma na shiga ina tare da kungiya tunda akwai kungiya da aka yi ta na kasasu ana cikin jihar Benin da Magaram musamman na shiga da farko cikin kungiya tunda amma koyi mataki ne na shiga cikin kungiya ta mu ta wanda ba sa gani wanda ake cewa inan ta zai bangare irishin da hada Magaram nan kuma aka zo a sake babbar kungiyar ta hada su duka kungiyoyin nan na kasasu kin ga akwai kungiyar makahi akwai ta guragu akwai ta kurame akwai ta wannan wasuke zuwa wanda suka samu hatsari akwai ta kutare akwai kuma ta wadani wanda ake cewa figime akwai kuma ta wannan zabaya to shine su gamu da aka gamu kuma sai aka federation wanda duka suka hada kungiyar nan ta zama ta uta ce kungiya to kuma an ma cikin wa kungiyar dangata da aiki da nake a gidan radio sai gani kuma sai ka dauke ni kamar ni ne kakacin kungiyar kuma ni ne mai watsa labaran ta
ma sauraro sai mu ce sai wani makon zamu dasa daga inda Tamar ta tsaya a hirarta da Abdul Musa a jamhuriyar Niger yanzu a madadin duk wanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mazama lafiya
nakata ba za ta zama katawa ba mai
nakata wannan kai ke a kuma gaida Usmana yanzu kuma ga baba Yakub makeri da shiri na gaba
Zamu fara sharhin jaridin na yau ne da jaridar Daily Graphic wadda a shafinta na farko aka buga. Shugaban kasa ya samu amincewar kirkiro karin jihohi. Jaridar ta ce majalisar dattawa ta baiwa shugaban Nana Addo Dankwa Akufo-Addo damar ya kafa commission binciken da za ta fito da hanyoyin kirkiro karin jihohi cikin kasar. Har yau a jaridar Daily Graphic, organizer babban jam'iyyar Adawa NDC Kofi Adams ya ce NDC ba ta buƙatar takardar izinin gudanar da makarantanta. National Institute of Social Democracy yace yanzu haka makarantar ta horar da shirye-shiryen cikin gida ne dan shi ba sai lalle ta nemi takardar izini ba ita kuwa jaridar Daily Heritage kanun ta ne ba za a saki kashe masu haƙan ma'adinai ta hanyar da bata dace ba kuma jaridar ta ce dakarun da aka tura don dankwasar da harkokin masu haƙan ma'adinai ta hanyar da bata dace ba da aka fi sani da galamsai sun baiwa ɗiyan gana tabbaci cewar ba za a ake zubar da jinin wani su ba yayin gudanar da aiki su sai dai dakarun sun bayyana karrarcewar mambobi za su yi amfani da makaman su muddin sun ka fahimci cewa suna cikin hatsari in mun leka jaridar Ghanaian Times zaka ga babban kanu kamar haka ma'aikatar UT da Capital Bank 190 na fuskantar barazanar rasa ayyukan su jaridar ta ce makoman ma'aikatar bankin UT da Capital ba shi da tabbas yayin da bankin GCB da yanzu ke mallakan bankin ya shirye yi wa bankin gyara ta rage wasu ma'aikatar su sai kuma jaridar Today mai Kano marasa rinjaye na kiran kada ayi bita da kullin siyasa a binciken labarin UT da Capital Bank jaridar ta ce mambobe marasa rinjaye a majalisar dokoki sun buƙaci ayi binciken gaskiya dan gano abin da ya jawo rushewar bankin UT da Capital game da abin da kakakin marasa rinjaye akan sha'anin kuɗi Mr. Kesalatu Fosi ya ce ne gwamnati na buƙatar ta bincika lamarin dan tabbatar wa diyar Ghana cewar ajiyarsu a bankunan kalau suke ba abin da ya shafe su da haka muka iso ƙarshen sharhin jaridan na Ghana Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to Rilwano Abbas ya karanta sharhin jaridu ba baba ya kuma kire ba kamar yadda nace a kuma gaida Rilwano yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka magana ga Adamare fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya matsalar arewacin Najeriya na da daurewar kai yau kusan kashi 1/3 na arewacin Najeriya babu shi gidaje sama da miliyan 1 an kona makarantu asibitoci da ofishoshi an kona masallatai da coci-coci an kashe malaman addini game da pastoci sarakuna da masu kayan sarki an kashe irin su mamman shuwa
Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jiga ina cewa ga al'ummar Najeriya su yi karatun tanaji su dubi Allah su dubi Annabi Muhammad Kiristoci su dubi Yesu Almasihu a tausaya mu talakawa
To yanzu kuma ga Jummai Ali ta dawo da labaran duniya amma fa a takeice.
Wani labari da muka samu yanzu na cewa shugaban kasar Korea ta Kudu Moon Jae-in ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya masa alƙawarin cewa Amurka ba za ta dauki wani matakin soja akan Korea ta Arewa ba sai ta samu amincewar Korea ta Kudu. A nan Amurka kuma shugaba Donald Trump yana ci gaba da shan caccaka saboda ikirari ko kuma furucin da ya cewa dukkan su kungiyar masu fifita jar fata da kuma bangaren da ya zanga-zanga nuna rashin amincewa matakin masu fifita jar fata za a dora wa laifin mummunar tarzoma da ta barke a garin Charlottesville jihar Virginia a makon jiya. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a kasar Saliyo Sune Sagal ya faɗi a jiya Laraba cewa baya tsammanin masu aikin ceto za su gano wasu da rai bayan mummunar kwararowar laka a Freetown babban birnin ƙasar ta Saliyo da ta kashe fiye da mutane 300. Mr. Sagal ya faɗa wa Sky News cewa ya yi imanin nan ba da jimawa ba za a daina gudanar da ayyukan ceto a yayin da fatar samun wasu da rai ke dakushewa. Jiya Laraba Amurka da ƙasar Mexico da kuma Canada suka fara yin wani taron yi wa yarjejeniyar harkokin cinikayya da ake cewa NAFTA a takaice kwaskwarima a yayin da wakilin Amurka Robert Lighthizer ke buƙatar sai lallai a yi kwaskwarima da za ta rage giɓin harkokin cinikayyar Amurka da kuma ƙara amfani da kayayyakin harhaɗa motoci da ake ƙirƙirowa ko kuma ake sarrafawa a Amurka ta Arewa.
To masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen wannan shirin yanzu abadadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Jummai Adida tayani da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyar mu ta wannan lokacin Zainab Abdulrahman ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa huta lafiya.